أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا قاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود وليا سبتك الله سبحانه وتعالى ليسحق هذا مؤمن يمسي الصبر لهدفه هو أصبر أصبر عشرين لبير قوتن رمضان shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 3 ga watan 8 a shekara ta 2013 to zamu fara da tambayoyi saboda sun taru kada lokacin ya kure mana kuma wasu su karu ba a samu an yi ba da dan gaggawa insha Allah wannan ta dan jima ina aje ta gefe ban kula ba yana cewa malam mace ce aka daura mata aure kuma a tare da ita akwai karamin ciki ba wanda ya sani sai ita sai bayan kimanin shekara 12 ta je makaranta sai aka yi wa'azi akan irin aikinta da ta taba yi sai ta kasa samun nutsuwa to malam anan mai hukuncin auren nata da kuma ƴaƴan da ta haifa da kuma dan farkon da ba na gidan ba to irin wannan cakuɗe cakuɗen suna nan da yawa a cikin al'umma kuma saboda wasu maslahohi akwai wasu abubuwa da suke da alaka da wannan matsalolin ina bawa mai wannan tambaye shawara in namiji ne ya zo ya samu mu tattauna in kuma da abin ya shafa ne shi ma sai ya zo akwai abubuwan da ba na gaba ɗaya kowa ya ji bane saboda maslahohi na zamantakewa da alakar miji da mata a wannan na biyu yana cewa malam ni ne nake yin alola mutane da suna faɗa haka alola alwala na wanke hannuna zan wanke fuska ke nan ko sai hutu ya zo mana ya yi tusa to a nan malam zan koma baya ne ko kuwa alwala ta warware tunda alwala ta warware za ka sake ne na uku isi malam mace ce yarta ta mutu sai ta zauna a gida har sati na gaya mata ba a wuce kwana uku sai ta kama kuka to malam ya za a yi da ita to yadda za ka yi da ita shi ne kai mata nasiha abinda ka faɗa cewa ba a wuce kwana uku ba shi ne daidai akwai hadithin ummu atiya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu mu yi ihdadi zaman jimami ko ta kaba sama da kwana uku akan wani wanda ba miji ba yawa idan dan uwa ne makamancin wannan za a iya yi amma kar a wuce kwana uku zama na bakin ciki da damuwa ba ado ba fita wannan ya zo a sunna amma namiji shi ne ake yin wata hudu da kwana goma kamar da muka sani wannan kuma yana cewa malam tambaya ta nan ita ce kamar yadda ka ce sallah akan lokaci wajibi ce ko da mutum yana tafiya a mota to malam ya bayanin idan mutum ba shi da tsarki ko alwala zai yi sallar haka ko ba zai ba wannan da na faɗi yin sallah na so dama da mun karasa wannan matsalolin to amma sai muka shagala ba mu yi magana a kansu ba halayen da mutum zai sallah in ya tashi yi in ya samu kansa a halin da ba shi da natsuwar da zai iya tsayawa a gefen titi ya yi alwala ya shimfiɗa abin shimfiɗa ya yi sallarsa ya dubi alƙibla ya yi sallarsa kuma ba dama ya tsaya musamman wannan ya fi ƙarfi a irin tafiyar da ba taka ba ce misali za ku ga masu bus ɗin da suke zuwa kudu za su ɗauki mutane ba sa son su tsaya saboda ƴan fashi wani lokaci mutane suna tambaya akan wannan suna ta kuka wani zai tashi tun daga Kano ba za a tsaya ba sai wuri guda kuma ba zancen su tsaya a yi sallah an ce suna yin haka ban taɓa shiga babban sami ya suke ba amma masu faɗin cewa ba sa tsayawa a yi sallah mutane sukan samu kansu a irin wannan halin irin wannan bus ɗin doguwa galibi kan samu banɗaki a ciki in za ka samu ka tsuguna ka yi alwala to za ka iya yin sallah a halin da kuke tafiya ɗin nan ko yaya in ko za a samu tsayawa a ko'ina to ka iya bari sai an tsaya in ko lokaci zai fita ba a tsaya ba to ko yaya ka yi sallah yau to wannan kuma yana da alaka da har yanzu maganar yin sallah a jirgin ruwa da jirgin ƙasa wannan shi ba rikici malamai su maga kasancewar yana kowanne ɗaya daga cikinsu a ƙasa yake yana tafiya kuma ana samun fili mai faɗi a jirgin ruwa fili mai faɗi har yanzu a jirgin ƙasa da inda da mutum zai shimfiɗa ma ya yi sallah ana samu a zancen jirgin sama ne yakan jawo matsala wurin da mutum zai tsaya wanda ba cikin kujerun nan ba ba kowa zai iya samun wannan ba akan samu ɗan wani wuri da mutum zai iya yi to in mutum ya rasa kuma tafiyar tana da tsawon da har za a je a sauka ma'ana kai har lokaci zai fita na sallah ba a sauka ba to wajibin mutum ya sallah a haka ko da a saman jirgin ne ma'ana a cikin jirgin a sama kamar yadda yake ya samu wuri ko da a kujerarsa inda yake zaune tunda akwai banɗaki ya je alwala ya zo ya zauna a gurinsa ya fuskanci inda yake tafiya ya sallah in lokaci zai fita in ko yana da ganin lokaci zai wanzu har za a sauka to ya jinkirta an azhar da al'asr ne ya yi su a lokacin da yake ya sauka rana ba ta faɗi ba in ko yana da tabbacin rana za ta faɗi ba a je ba to ya yi sallah a yadda ya samu halin kansa wannan dai dama su ne maganganun da malamai suke wannan kuma yana cewa menene hukuncin karanta alkur'ani da salon tangimi mujawwad to yana ga ya kamata a tambayi mutakhassisun a halkar karatu da qira'at insha Allah in mun tambayi wannan ina ga ya mana wannan yana cewa Allah ya saka wa malam da alheri mutum ne suke tare da abokinsa sai suka samu sabani sakamakon wani laifi da ɗaya daga cikin su yayi wa ɗayan, sai wanda aka yi ma laifin ya rantsuwa akan cewar koda sun ci gaba da mu'amala to ba za su yi kamar ta da ba. Bayan wani lokaci sai aka yi musu nasiha sai suka dawo suka ci gaba da mu'amalar su kamar ta da. To malam, menene makomar rantsuwar wannan ɗayan? Shin zai yi kafarar rantsuwa ko kuwa ba zai ba? To matsayin rantsuwar sa shine zai kafara, abu ne ya rantsa cewa ba zai ba kuma ya dawo ya yi shi. Yawwa, dama al'amari irin wannan duk lokacin da mutum ya shiga irin wannan yanayi ya yi rantsuwa, shi yasa aka ce da ma a daina yawan rantsa-rantsa. Amma in ka rantsa cewa za ka yi abu kaza sai baka yi ba, to za ka yi kafara. In ka rantsa ba za ka yi ba kuma ka zo ka yi, to za ka yi kafara. Yawwa, kar ka ga cewa wai ai sulhu ne ka gyara. Dama idan ai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, idan mutum ya yi rantsuwa akan wani abu sai ya ga wani abu da ya fi wannan ya fi masa, to ya aikata abin da ya fi din ya so ya kafara akan rantsuwarsa. Wannan shi ne daidai. Wannan tambaya kuma akan shin gafarta malam ina da tambaya kamar haka. Na farko shi malam, menene hukuncin bashin banki a musulunci? Na biyu, in ya kasance mutum zai iya karba, to akan wani irin dalili zai iya karba? Sannan kuma shi ya halatta mutum ya tafi ko ya shiga itikafi da waya? To wannan daban ne. Maganar bashin banki kowa ya sani, harkar banki akwai inda suna hulɗa da riba kuma za su baka, to za su baka bashi akan cewa za ka biya su da wani ƙari a kai. Wannan kuma haramun ne, ba rikici ne ma a kansa ba. Yawwa, to kuma mutum duk inda kake da damar ka yi wani abu ba tare da wannan ba, to ya fi maka sauƙi. In akwai abin da malamai suke ba da fatawa, wasu shi ne idan mutum tilasta kama shi, dole tunda dai shi bayarwa zai ba, shi zai karɓa ya ci ba. Ita riban nake faɗa. Yawa, bashin zai karɓi bashi, amma kuma zai mayar ya kuma yi ƙari a kai. Wasu suna ga idan larura ce tilasta kama shi, dole ba shi da zaɓi sai ya yi, to zai iya ya nemi gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma kuma wannan wata matsala ce da ya ake kaddara larura. Kowa da yake kallon larura, matsala daga ya shiga ɗan matsi sai ce ai larura ce. Yawwa, to larura ya kamata a gane me ake nufi da larura. Duk abinda rayuwa ba za ta tafi ba, za a mutu, in baka yi ba za ka mutu, to shi ake ce ma larura. Ko kuma gaba ɗaya rayuwar kuncinta zai yi wanda ba za ka iya jin daɗin rayuwa kwata-kwata ba. Yawwa, to wannan shi ne. Don haka kamar da dai malamai da suka ce wadaruratu tuqaddaru biqadariha, ita larura ana kaddara ta gwargwadon halin bukata. Tunda kamar halaccin da aka ba mu ka ci abinci mushe in kana jin yunwa saboda za ka mutu, to ba ci za ka yi ka yi guzuri ba, sai ka ci na wannan lokacin ka tafi, sai lokacin da ka sake shiga wani yanayin kuma ka samu irinsa sai ka ci. Yawwa, amma ba ɗauka za ka ci a to shi kenan an halatta mu sai ka samu, in ƙila ma in ka samu wani abincin kuma ka ce a ga ɗan guntun naɗa zubarin ci, a'a, lokacin wancan shi ya ƙare. Yawwa, don haka a lura da wannan. Wannan kuma maganar itikafi kusan an riga an yi ta, ko ya halatta mutum ya tafi itikafi da yawa? Mun yi nasiha akan wannan maganar halacci, ya halatta, amma kuma za a shagaltar da kai. Ya halatta ka tafi da waya, amma akwai shagala sosai, in da dama ka rufe ta sai lokacin da kai kake bukata ka nemo wanda kake so. Yawwa, wannan kuma ba matsala ce ta halal ko haram ba, ka duba dai abinda ba zai cuci addininka ba. Wani kuma yace malam, mutumin da yake da cutar basir wanda ya jawo idan yana sallah yake karya masa sallah, to malam yaya kamata ina yin sallah? To yayi alwalarsa yayi sallarsa, muddin dai ya zama masa larura a koyaushe yana cikin sallah rihi na fita, to yayi sallarsa haka. Yawwa, hukuncinsa kenan kamar mai salisul bauli. Yawwa, kawai dai duk sallah sai ya sake mata alwala, ba zai yi salloli fiye da ɗaya da alwala ɗaya ba, tunda a cikin kowace sallah yana yin wannan rihi ɗin. To in ya gama sai ya sake wata alwalar, sai ya fara wata sallar ko da rihin ya fita ko kuma fitsari ne da makamancinsa, duk ba matsala. In so yake in gare idan ba komai a hannuna. Mutane suna ta cewa sun aiko ba amsa ba. Wannan ita ma doguwan zance ne, ta ce duk da cewa a ƙarshe ta ba da shawarar cewa da Allah wannan tambayar in an karanta ma a ɓoye ta ko a ƙona akwai abin da ta faɗa a ciki cewa mijinta bai sani ba da sauransu da sauransu. Ita ma mai magana akan kasuwanci din nan da ita da ƴar uwarta, akwai abubuwa da ta faɗa a ciki da tace ba ta so a ji. To ita ma idan akwai larurar ba a fahimci tambayar ba, ta zo sai ta yi bayani, dan akwai dama a cikin tambayar abin da bai bayyana sosai ba. Yau Allah ya taimake mu. To muje Allah subhanahu wataala yana cewa alam tara ilal ladina khara alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Allah subhanahu wataala yace alam tara, shin baka ga wannan kamar da muke magana akan alam tara jiya, magana ru'ya qalbiya basariya. Wasu malaman suna ganin za ta zama basariya din sai dai kasancewar akwai ila, amma ma'anarta shine sai a kaddara sha'an a ciki, alam tara ila sha'ani, wanda kuma in ka fasara shi da haka zai koma ne zuwa ga i'tiqadi din. Yau shin baka ga lamarin almala min bani isra'il, wasu manyan mutane manyan gari daga cikin banu isra'il. In an ce almala ana nufin manyan mutane manyan gari waɗanda su suke faɗa a ji, suke da faɗa a ji a gari, su ake ce ma almala. Suna cewa ana ce musu haka ko saboda yadda kwarjininsu ke cika zuciyar mutane, shi yasa ake ce musu mala, domin mala'a shi ne cika, saboda cika fuskarsu da ƙimarsu da darajarsu a gari. Ba kowanne mutum ne a gari ake ce masa mala'u ba, sai wanda suke sun kai, waɗanda manyan gari sai sun shawara da su suke abu, su ake ce wa mala'u. Yawwa, to waɗannan ashrafin manyan mutanen min bani isra'ila, daga banu isra'il, min ba'di musa, bayan annabi musa alayhi salatu wassalam, idh qalu li nabiyyin lahu, yayin da suka cewa wani annabi daga cikin annabawansu, ib'ath lana malikan, ka tayar mana da wani sarki mana, nuqatil fi sabilillah, wanda zai zama mana shugaba za mu yi jihadi a ƙarƙashinsa fi sabilillah. Ib'ath lana nuqatil fi'li na sharadi ne da jawabin shart, shi yasa ya zama majzumi. Ib'ath lana, kaga jawabin sa shine nuqatil fi sabilillah. Wannan yana da alaka da wata ya kamata mu sani, duk da dai ina ji mun taba magana akan wannan tarihin wani abu na banu isra'ila. Banu isra'il tarihin su za ka iya kasashe kashi takwas dangane da yadda su suka rubuta a littafansu, domin littafan tarihi na musulunci waɗanda suka yi magana akan tarihin banu isra'il galibi sun ɗauka ne daga littafansu banu isra'il ɗin da kansu. Independent hanya, ko wato hanya mai tsayewa da ƙashin kanta mai ba da labari akan tarihinsu, babu ita a wurinmu mu musulmi, wadda a ƙat'an muna da misali mu ce isnadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jero mana tarihin banu isra'il, babu shi. Sai abinda muke da shi a Qur'ani, da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara na bayani, wannan akwai shi da yawa, mafiya labarai ne waɗanda ba a jere suke ba. Za ku ko labarai a Qur'ani, a tsarin faɗin labari a Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala bai saba ba da labari tiriyan 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 a matsayin kamar ƙissa ce take da muhimmanci ba. Qur'ani wa'azin da darasin shi ne fi komai muhimmanci, don haka sai ga ƙissa ɗaya an maimaita ta sau da yawa, kamar ƙissar annabi Musa. Babu annabin da aka ambaci sunansa a cikin Qur'ani irin annabi Musa. Duk annabawa da aka faɗa ba su kai annabi Musa yawan ambato ba a cikin Alƙur'ani. Wannan ba za ka ɗan amfani da shi ka nuna falalar annabi Musa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba ka ce shi sau huɗu kawai aka faɗe shi, ba za ka yi wannan ba. Amma abinda Allah maɗaukaki yake so ya gaya mana a cikin Alƙur'ani, darussa ne ya tara da suke da alaƙa da waɗanda aka bai wa littafi. Tun da an ba su littafi, ga yadda suka yi da littafin, sun yi watsi da shi, sun jirkita shi, sun cancanta annabin da aka turo musu, sun ƙaryata shi, sun kore shi, sun jijji masa ciwo, sun zazzage shi. To ku da kuke karanta wannan alƙur'anin da aka bai wa annabin ƙarshe, kar ku yi hali irin nasu. Da aka ce sai aka maimaita mana ƙissoshin annabi Musa da yawa, mun fahimci abin. To masu, don haka idan kana so ka yi maganar tarihinsu su yadda suke faɗi, tare da cewa an kago wannan irin waɗannan ayoyi, za ta kawo maka labarin Talut da Jalut saboda ga sunan muna da shi a cikin Alkur'ani to akwai kissoshi da akai da suka yi kama da waɗannan a wasu malaman sukan kawo su a cikin littafin tafsiri wanda riwayoyi ne na banu Isra'ila suke kawo domin su fassara waɗannan ayoyi a wasu malaman ba sa daukar wannan da wannan tsari din amma abin da yasa zamu magana akan abin tunda ya ce al-mala'u min bani Isra'ila min ba'di Musa ma'ana bayan zamanin annabi Musa su ayar da suke fadi a cikin littafin su suna da fatarar tarihi da ake ce ma fataratul abai fatara wato zamani na manya-manyan iyaye da kakanni don suka tashi wannan sukan sako hadda annabi Ibrahim a ciki didda annabi Ibrahim ba Yahude bane ba Nasare bane amma kasancewar shi ne ya haifi Ishaqa Ishaqa kuma shi ya haifi Yaqubu Yaqubu shi ake ce mai Isra'il to shi yasa aka tashi tarihin dole sai an fadi annabi Ibrahim shi yasa aka duba koda a Bible din su Old Testament in kana karantawa farkon inda aka fara labarin annabi Ibrahim daga Ur al-Kaldaniyin ne garin Chaldeans nan aka haife shi ya taso ya zo Kan'ana ita ce Palestine ya zauna anan a wani lokaci sannan kafin nan ya tsaya a Harran da take area Suriya yanzu da wajen Turkey sannan ya zo Palestine sannan wani abu ya kai shi Misra ya kuma dawo ya zauna a Palestine din anan aka haife Ishaqa dan sa sannan Ishaqa ya haifi Yaqubu Yaqubu shine ya haifi ƴaƴan nan 12 daga cikin su akwai annabi Yusuf kasancewa muna da kisar annabi Yusuf da fadi da tsawo za ta tuna mana wannan jerin tarihi to daga annabi Yusuf kuma abin da ya faru tsakanin sa da ƴan uwansa har suka je kokarin su ce sun akura ta cinye shi suka ƙarya suka kawo rigar ƙarya da makamantan wannan jijinin ƙarya aka zo aka dauke shi aka saida shi a matsayin bawa a garin Misra wannan shine asalin alakar zaman banu Isra'ila da Misra tunda yaje ya zauna har ya zama babba tarihin da yake nan kun san shi yana da tsawo ya zama babba a cikin gwamnati har ya umarni mahaifinsa da ƴan uwansa baki daya su baro Palestine su taho su dawo suka zauna nan a Misra shine asalin zaman banu Isra'ila aina a Misra suka ci gaba da hayayyafa sarki bayan sarki sarautar Misra ana kiranta Fir'auna duk sarki sunansa Fir'auna Fir'auna ba sunan mutum ɗaya bane guda ɗaya na zamanin annabi Musa duk sarki a Misra a wancan tarihin tsoho nasu sunansa Fir'auna ma'ana sunan sarautar ne to wannan sarki yazo ya azabtar da su wannan ya kyale su aka dauke su kaman bayi har zuwa lokacin wannan na Fir'auna na annabi Musa mun annabi Musa wasu su ce sunansa Ramses wasu menene gashi nan dai sabani da yawa irin nasu ba dai wani dalili mai karfi da zaka dogara gare shi kace ga tabbas abin da yake ciki har aka zo lokacin da aka bashi labarin cewa za a sami wani yaro daga cikin banu Isra'ila shine za a haifa zai zama shine sababin karshen mulkin sa ya rika kashe ƴaƴa maza yana barin ƴaƴa mata har Allah madauki abin da yayi na mu'jiza annabi Musa aka sa shi a kwati da haikuwarsa ta haife shi aka jefa a kwatin ya zama daga gidan Fir'auna aka zo aka tsince shi aka shigar da shi gidan kuma aka kyale shi ya tashi a gidan ya girman sama a gidan dan Allah ya nuna ikonsa duk wannan dai na san kuna sane da wannan saboda wannan kurukuru yake a cikin Alkur'ani to bayan wannan da lokacin da Allah madauki ya mai da annabi Musa a matsayin annabi ya kuma umarce shi ya fita da banu Isra'ila yantar da su daga bauta karkashin Misrawa ya mai da su garin su je su shiga inda kakannin su suka baro ina Palestine to shine ya ja su suka gudu Fir'auna ya biyo su da mutanansa Allah madauki ya halaka Fir'auna a cikin ruwa su kuma suka tsallake da suka tsallake Allah ya yi wahayi ga annabi Musa to ku shiga ga wannan kasa ta Palestine sunan ita ce al-ardul muqaddasa kasa mai tsarki ita ce kasar annabawa mafi yawan annabawan Allah madaukaki duk daga wannan area suke to Allah madaukaki ya ce ku je ku shiga akwai wasu manyan mutane a ciki ƴan kasar ne ku yake su ku zauna a gurin aka ga annabi Musa wannan a lokacin annabi Musa da mutanansa su ne musulmi umarnin da aka ba su shine daidai kun fahimci wannan abu to amma banu Isra'ila mutanansa suka ce ba za su bi wannan umarni ba ba za su yaki tare da shi ba sai suka dakushe Allah madaukaki ya buga musu dimuwa ta shekara 40 suka rasa inda za su ba su dawo Misr ba ba su samu hanyar zuwa Palestine din ba muna fahimtar wannan a cikin wannan lokaci har annabi Haruna
da suke tare da Annabi Musa kuma dan uwansa ya rasu Annabi Musa ma yazo ya rasu duk a cikin wannan ba su shiga Falastina tare da waɗannan mutanen ba akan hanya cikin wannan tihin anan suka rasu bayan nan sai Annabi Yusha'u wannan ya tabbata a hadisi cewa Annabi ne yau Yusha'u Annabin Allah subhanahu wataala shine ya shiga da Banu Isra'ila Falastina to da ya shiga kasancewar dama su tsari suke rayuwa irin ta kabilanci kowanne gida daga cikin ƴaƴan gidan daga ƴaƴan Annabi Yaqub kowanne da sunansa to kuma tunda sun yi zuriya zuriya daban-daban to haka sai karkasa su gida 12 wannan ga ungosu ko wannan gagarin su wannan ga kauyen su haka yake karkasa kowanne suka zauna gida 12 to rayuwa irin ta kabilanci tana da wahala a samu shugaba guda daya da zai jagoranci dama Allah subhanahu wataala ya saba aiko musu da annabawa annabawa sune shugabannin banu Isra'ila inna bani Isra'ila kanat tasusuhumul anbiya kamar da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ban wannan labari don haka sai ya zama in babu wani annabi to ya za su yi Yusha'u sai ya karkasa su zuwa gida 12 din nan kuma ya dora alkali a kowanne wuri shike yin hukunci kawai na alkalanci akan su amma ba matsayin sarki ba to waɗannan wannan yaƙe-yaƙe da suka yi da waɗannan amalika wannan zarata-zarata manya-manyan mutane masu ƙarfi na Falastin an dade ana yin sa har aka ɗauki lokaci to wannan abin da na faɗa mana daga nan ka iya cewa fatarar farko a cikin tarihin su fatara in an ce fatara ne nufin yanki kashi na farko ya ƙare zuwa nan fatara ta biyu ita ce wannan fatarar muluk ba muluk ba quda jagorancin alƙalai wanda Annabi Yusha'u ya sa musu alƙalai da suke wato hukunci a tsakanin su mun ji ita ce fatara ta biyu ko ta uku kuma sai aka zo lokacin da fataral muluk aka sa musu sarakuna to anan ne wannan magana ta mu take lokacin da suka zo suka ce suna son yaki amalika wannan sun dame su annabin lokacin su wannan zamanin ya sa musu sarkin da zai jagorance su a yaki domin ba a yaki sai da shugaba mun fice abu to ne shine kawo wannan lokacin to mu karasa ambaton sauran fataran sai mu dawo mu ci gaba bayan wannan fatara ta bayan yi fataratul aba yau sai ta Annabi Musa sai ta Annabi Yusha a cikin tihi kenan wani sune uku sai kuma na al-qudha shine hudu sai kuma na al-muluk shine biyar nan sai muluk ana nufin sarakuna to bayan nan sai tarihin da suka shiga na ashuriyun akwai wasu mutane da ake ce ma ashuriyun da suka zo suka mamayi kasar Falastin gaba daya suka kwashe a kafin nan dai kai akwai daula daular sun kasu kashi biyu inda ake cewa akwai daular bani Yahuda akwai kuma daular bani Isra'il wannan kashi gida 12 ne na gaya mana dazu ko sai suka zo suka rabu gida biyu da gidan Binyamin da gidan Yahuda suka zama ƙasa guda ita ake ce ma daulatul Yahudiyya sauran kuma guda 10 tunda su 12 ne sauran jinsin banu Isra'ila guda 10 su kuma suka kafa ƙasa daban sunanta daulatu bani Isra'il mun fahimci wannan yawa to lokacin da ashuriyun suka zo wasu mutane ne masu ƙarfin sarauta su ma suka zo suka mamaye su gaba ɗaya suka kwashe su a matsayin bayi ba wanda suka bari sai ƴan kaɗan duk al'ummar banu Isra'ilin wannan daular banu Isra'il ba daulatu bani Yahuza ba sai suka kwashe wannan ƙabilu 10 suka kwashe su suka tafi da su shine a tarihi na su Yahudu suke faɗi har zuwa yau ba a san ina labarin su yake ba suna ta labarai dai da speculations irin nasu wannan su ce wasu ma cewa suka wai mutanen Afghanistan su ne wannan su ce mutanen ƙasa kaza su ne amma su a yadda suke faɗa sun ɓata a tarihi ba iya tracing ina asalin waɗannan mutane wato ƙabilu 12 na banu Isra'ila suka yi ba kun ga saura wannan ƙabilan banu Yahuza da banu Binyamin da suka kafa daular da ake ce ma ad-daulatul Yahudiyya to su kuma su ma bayan wani lokaci Nabukadnassar al-Babili wanda a littafinmu na Larabci ake kira Bukhtunassar ya zo shi ma ya mamaye su ya kwashe su gaba ɗaya suka zama bayi ya tafi da su ƙasar Babil Iraki kenan shikenan zama wurin sai ƴan mutane kaɗan kuma zuwan nasa da ya kwashe su hadda Babil ɗin da littafan nasu gaba ɗaya aka dammara su duk suka ɓata aka kwashe tarihin duk ya koma babu shi mun fahimci wannan to daga nan kuma sai aka dawo fatarar ash-shatat al-alami shine na karshe fatara ta takwas yadda Allah madauki ya watsa su kuma a duniya gaba ɗaya ba sake zama sun yi daula guda ɗaya ba kamar da Allah madauki ke fadi wa qata'nahum fil ardi umaman muka yanka su gutsi gutsi al'umma daban-daban a cikin ƙasa suka watsu ko ina za ga babu ƙasar da baka samu bayhude ba to tun daga nan wancan lokacin haka ake har zuwa 1947 da Ingila da America suka tsara musu daula aka kawo Palestine aka huri Palestine aka sa musu ƙasa har zuwa yau mun ji a dungule wannan shine tarihin Banu Isra'il to fatarar da muke magana akai ko kuma da Allah madauki mana ishara akan ta anan shine lokacin da suke fama da yakin bai kare ba tsakanin su dawa da su waɗancan manyan tirka-tirka mutane na Palestinawa yawa to a wannan yakin shine suka zo tunda an kore su daga gidansu an ci mutuncin su an yi kaza suke neman annabin wannan zamanin Allah bai ga mana wanne ne annabin ba yau amma bayan annabi Musa ne bayan annabi Musa kuma an yi annabawa da yawa a Banu Isra'il yau kowanne idan ya zo abinda ya samu na attaura yake aiki da ita ba sabon sako ya zo da shi ba yau to sai suka roki annabin wannan zamani wasu masu riwayoyin wannan Banu Isra'ilin ko Isra'iliyat kamar da kuma su ma suke faɗa suna cewa annabi Samuel ne Shemuel Shemuel ma'ana Allah yana ji shine ma'ana abinnan Shemuel to suka ce a wannan zamani shine wanda yake annabin su sai suka ce ya ba su sarki ya kafa musu sarki domin yaki ba a yin sa sai da sarauta don haka ya sa musu sarki a cikin su yanda za su yi masa da'a a yaki kun fahimci wannan to mu je wannan kissa sai zamu zai saukin fahimtar ta insha Allah yanzu a cikin alqur'ani sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa iz qalu li nabiyyin lahu kun ga sai suka ce ma wani annabi nasu ba ci akai annabin su wani ba a faɗi sunansa ba amma wani annabi daga cikin annabawan su da shine annabin wannan lokaci ib'ath lana ka tayar mana malikan sarki mana ya zama mai sarauta akan mu yau da zuna so in gaya mana a cikin lokacin wannan fatarar da ake ce masa fatarar ko lokacin sarauta din a lokacin ne aka yi sarautar annabi Dawud da annabi Suleiman a yadda labarin nasu yake shi annabi Dawud a wannan kissan ne shine ya kashe Jalut sarkin waɗancan manya-manyan mutanen sai ya zama bayan an bashi sarauta kuma ya ci nasara to su a gun su da masu Banu Isra'il da annabi Dawud da annabi Suleiman ba annabawa bane sarakuna ne kun fahimci wannan a musulunci ne suke annabawa amma a gun Banu Isra'ila sunan su sarakuna to a lokacin su ne akai waɗannan abubuwa din da annabi Dawud aka fara sannan ya ba wa ɗansa annabi Suleiman ya gaje shi kuma ya ci gaba da gudanar da mulki mun san kuma labarin mulkin sa a cikin alqur'ani da wurare da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya gaya mana wani abu daga ciki to a wannan fatara ne suka roki a sa musu sarki qala sai annabin yace hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu shin abinda ake zato kuwa shine asa nan bi ma'anar tawakkul ma'ana abinda nake sa rai shine in an sa muku sarki ma ku yi yaki karkashin sa to ba za ku yi yakin ba wannan shine zato na da ku domin me ya san tarihin jinsin su ya san al'adar su kenan tun zamanin annabi Musa wanda shine mafificin annabi a cikin Banu Isra'il wanda shi aka bai wa attaura duk sauran annabawan Banu Isra'ila sun yi aiki da attaura ne annabi Dawud ne aka ba zabura sai annabi Isa da aka bashi shi kuma al-injil yawa sai wasu dai daga cikin littafan da aka bayar waɗanda ba su soke attaura gaba ɗaya ba to shine sai ya san wannan tarihi cewa waɗannan mutane al'adar su kenan in an ce su yaki ma ba za su yi ba to sai ce fa hal asaitu shin akwai tsammanin cewa in an ce ku yi din ma za ku yi ne ai ba za ku yi ba in ma an sa muku sarki din ku yi yaki qalu sai suka ce wa ma lana alla nuqatila me ya same mu da ba za mu yi yaki ba ai duk hujjar da za ta sa mu yi yaki an same ta shine abin da suke nufi a fi sabilillah me yasa ba za mu yi yaki ba fi sabilillah wa qad alhalik wa wannan jumla haliya ce wa qad alhalik wa ukhrijna an fidda mu min diyarina daga gidajenmu mu wa abna'ina da kuma ƴaƴanmu da mu da ƴaƴanmu an fidda mu daga gidajenmu wanda ku aka fidda shi daga gidansa ai yana da hujjar yayi yaki dan ya dawo da majdinsa da darajarsa da sharafinsa haka ne yawa to shine sai suke fadin ai muna da hujja mai karfi na cewa in an dai an sa mana sarkin nan to zamu masa da'a ayyaki a bayan sa falamma kutiba alaihimul qital yayin da aka wajabta musu kutiba nan wajaba ko ujiba abinda aka wajabta musu yayin da aka wajabta musu alqital shi yakin tawallau sai suka juya baya illa qalilan minhum sai kadan daga cikin su qalilan da nasba kasance istithna'i ne ba mufarrag ba muthbat yawa in aka fadi da ma irin wannan an ce wane sun yi kaza sai kadan to wanda aka yi istithna'in dole zama mansubi in ko da nafi ne ma ja alqaumu illa sai a ce muhammadun saboda nafi ne wannan istithna'i ne mufarrag kamar da suke ce masa anahu wannan kuma muthbat ne ja alqaumu illa muhammadan duk mutanen sun zo sai muhammadu kujale wannan yawa yace wallahu alimun bizzalimin Allah shine Allah mafi yana da sani ma'ana Allah shine mai sani masani ne dangane da azzalimai yafi kuma kowa sanin halin da azzalimai suke ciki to mu tsaya nan mu karanta abinda Malam Sa'adi ya ambata idan lokacin zai isa ko da iya nan zuwa wannan ayar kawai sai mu kai gare ta yace ya qussu ta'ala ala nabiyhi ji amun dan kukan cewa abinda ke hannuna na wannan littafin tafsirin Sa'adi ya bambanta da mafi yawa daga cikin ku abinda ke hannunku kusan wani ya ce ma abinda makaranta jiya gaba ɗaya duk babu shi ba wanda yake da shi ko ko akwai akwai kadan akwai masu shi to akwai sabani dai da yawa yawa nuskar zamu binciki me sababin insha Allah kuma sai mu ga me zai yace qussu ta'ala ala nabiyhi qissatal mala'i min bani isra'il Allah madauki yana ba mu labarin a manyan mutanen nan daga cikin banu Isra'il wa humul ashraf war ru'asa'u sune wato manya masu daraja manyan gari wa khassa al mala'a bidhikri yake bance manyan gari da ambato don me li'annahum fil 'adati humul ladina yabhathuna 'an masalihihim sune galibi dama sune masu binciken maslahar me ya shafi mutane haka ne ku ba ka ba kowanne gari da kowace al'umma tana ji da manyan garinta manyan gari kuma su suke tattaunawa akan maslahar gari aga in an shiga wata matsala ya za a yi a fita shi yasa Allah madauki anan sai ambaci mala'un bai fadi ga magarin mutane ba dan ga magarin mutane MB ne kawai duk inda manyan suka ce ayi nan za su bi yawa to shine sai yake cewa humul ladina yabhathuna an masalihihim liyattafiqu dan su hada kansu su tsayu akan wani ra'ayi guda fa yatba'uhum ghayruhum sai wanda ba su ba sai ya zama ya bi su ala ma yarawnahu akan ra'ayin da suke gani wadhalika annahum ataw ila nabiyyin lahum wannan kuma abun ya faru ne yayin da suka zo gun wani annabi daga cikin annabawan su ba'da Musa bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam fa qalu lahu suka ce da shi ib'ath lana malikan tayar mana wani sarki mana ma'ana a nada mana sarki a tada shi ya jagorance mu bi shi ay ayyin lana malikan ka ayyana mana shine ma'ana nuqatil fi sabilillah zamu yaki dan daukaka kalmar Allah liyajtami'a mutafarriquna wa yuqawima bina aduhuna ko yuqawima ko liyajtami'a ko liyajma'a mutafarriqana wa yuqawima bina aduwana domin ya tara abin da ya raba mu ma'ana waɗanda suka babballe daga cikin mu wannan yenan ya tattaro mu gu daya mu zama al'umma daya sannan kuma mu tunkari abokin gaban mu yake shi wala'allahum yace wataƙila fi zalikal waqt a wancan lokaci laysa lahum ra'isun yajma'uhum ba su da shugaba ne da zai jagorance su to kamar da su ma suka faɗa littafin su kamar da na ambata mana hakan din ne ba su da shugaba a lokacin mai jagoranci annabawan suna nan amma ba su suke jagorancin rayuwarsu ba yawa to sai a sa wani ya gudanar da wato wani abu da domin akwai bambanci tsakanin yadda annabi yake a gun waɗancan mutanen da yadda muke fahimtar annabi wannan wani mahalli ne da yake buƙatar hadda rubutu da bincike ma a cikinsa akan yaya mahangar menene annabta rashin fahimtar wannan ina jin mun taɓa maganar nan kwanaki ko a wani darasi ne cewa agun waɗannan mutane koda daga baya banda a annabta ta haƙiƙa me ta gaskiya a ilimin waɗannan mutanen yahudu da nasara in suka ce annabi musamman kalmar da suke faɗi suka fassara annabi da suka ce prophet an mutu bazancan annabi cewa in aka ce prophet abinda ake nufi shine duk mutumin da yake magana a yau da duk wani ba lalle ya zama wanda Allah ya yi ma wahayi ba yawa to amma mu nan muna zancen wanda Allah madaukake ya yi ma wahayi domin Allah baya fadin wani annabi ba wahayi ake masa to suka go a wannan lokaci kama jarat adatul qaba'il ashabi albuyut kama da yake dama ita ce al'adar ma abuta kabilu gida gida can ga gidan wani can ga gidan wani can ga gidan wani kowanne kullu baitin la yarda an yakuna min albayt al-akhir ra'isun kowanne gida ba su yadda a dauko shugaba daga ɗaya gidan ba ai duk masu rayuwa irin ta kabilanci haka take sai kaga da wahala ka sami guda shugaba guda ɗaya sai dai a ce kowanne gida da shugaban gidan kowanne gida da shugaban gidan kowace kabila da shugabanta sai ce faltamasu min nabihim a lokacin sai suka nemi annabin nasu a ta'ayina malikin ya ayyana musu ya nada musu wani sarki yurdi at-tarafain wanda zai gamsar da bangarorin guda biyu kowace kowanne bangare duka su yadda cewa shi shugaba ne akan su wa yakunu ta'ayinuhu khassan li awaidihim ya zama kuma nada shi din nan ya zama ya keɓantu da al'amuran da suka saba na amfanin kansu da al'adunsu wa kanat anbiya ubani isra'ila tasusuhum dama can masu shugabancinsu annabawa ne ma'ana annabawan banu isra'ila su suke shugabancinsu kullama mata nabiyun khalafahu nabiyun akhar duk lokacin da wani annabi ya mutu to ana samun wani annabin kafin shi ai bayansa falamma qalu li nabihim tilkal maqala yayin da suka zo gun annabin nasu wanda shine shugabansu a wannan lokaci suka gaya masa wannan maganar qala sai yace shi qala lahum nabiyuhum sai annabin nasu yace da su hal asaitum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu shin ku in an sa muku sarkin ma akan za ku yi yaki a karkashin sa ku yi masa da'a ai bayi za ku yi ba kikkiawan zato ya nuna bayi za ku yi ba ai la'allakum tatlubuna shay'an la'allakuna neman wani abu wa huwa idza kutiba alaykum alhali wannan abun in an wajabta muku shi la taqumuna bihi ba za ku tsayu da shi ku yi aiki da shi ba fa arada alaihimul afiyata sai bijiro musu da cewa ku nemi zaman lafiya ku kyale wannan fitinar kar ku jawo kanku ku bari kawai ku yi zaman ku yadda kuke shine ma'anar arada alaihimul afiyata ya bijiro musu da cewa ku yi hakuri a zauna haka falam yaqbalu hasa ba su karba ba suka dage wa atamadu ala azmihim wa niyyatihim suka dogara akan karfin zuciyarsu da kuma niyyarsu cewa su za su iya yaki fa qalu sai suka ce wa malana alla nuqatila to mu in ba mu yaki ba ma me zamu mu yaki fi sabilillahi wa qad alhaliku ga mu halin da muke ciki an koro mu daga gidajen mu da ƴaƴan mu wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina ai ayyu shay'in yanna'una ai menene zai hana mu yaki min alqitali wato zai hana mu yaki wa qad ulji'na ilayhi bayan ku an tilasta mu dole sai mun yi wanda aka a kashe masa ƴaƴansa aka koro shi daga gida da shi da ƴaƴan wanda suka rage ai kaga an tilasta masa ya tsare mutuncin sa ya kare kansa shine bi an ukhrijna min awtanina wa subiyat zararina an fidda mu daga kasar mu kuma an kama ƴaƴan mu a matsayin kamammun yaƙi ribatattu shine subiyat subiyat zararina zarir zararina daga zurriya yawa ƴaƴan mu fahaza mujibun likaunina nuqatilu wannan shike wajabta kasancewar mu zamu yaki walau lam yuktab alaina koda ba a wajabta mana ba amma ba a wajabta mana ba mu zamu yaki fa kaifa ma annahu furida alaina to yaya ballantana ma a ce an farlanta mana an wajabta mana cewa mu yi wa qad hasala ma hasala ga kuma abin da ya riga ya auku walihadha lamma lam takun niyyatuhum hasanatan yayin da niyyarsu ta zama ba mai kyau ba ce me zai niyyarsu kare mutuncinsu ko ba fi sabilillah yayin da niyyarsu ta zama haka walam yaqwa tawakkuluhum ala rabbihim tawakkalinsu ga ubangijinsu bai yi karfi ba falamma kutiba alaihim alqitalu yayin to da aka wajabta musu yakin aka ce ku fito ayi yaki din fajabunu sai suka tsorata shine jabunu jabuna aisara jabanan yawa jabunu ai suka zama masu tsoro an qitalil a'da'i suka tsorata daga yakar abokan gaba wa dha'fu suka raunana anil musadama daga tinkarar gaba gadi ai karo shine musadama ku karo wa zalama kanu azamu alaihi abin nan da suka kulla niyyar za su yi na yaki dan tsare mutuncin su duk sai guda ya tafi babu shi saboda me sun tsorata wastaula ala aktharihim alkhawar waljubun sai tsoro ya hau kan mafi yawa daga cikin su ya rinjaye su duka baki daya alkhawar da aljubun ma'ana su tsoro a hausance yawa duk tsoro ake nufi mutum ya zama cewa dan abu kadan zai razana shi kuma ba shi da karfin zuciya shine mai khawar jabun kuma dama idan matsoraci ba zai iya tinkarar komai ba shine jaban yace illa qalilan minhum sai kadan daga cikin su fa'asamuhumullahu wa thabbatahum sai kadan sune kawai suka tsaya Allah ya tsare su kuma Allah ya tabbatar da dugadigan su wa qawwa qulubahum kuma ya karfafa zukatan su faltazamu amrallah suka lazimci umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa wattanu anfusahum ala muqara'ati a'da'ihi suka gamsar da zuciyar su akan cewa za su kwankwashi kan abokan gaban Allah subhanahu wa ta'ala shine muqara'a ma'ana za su yake su an ce wattana nafsahu ka shirya wa zuciyarka komai ta kai ta kawo kanan shine ma wattana nafsahu ka ba wa wato wannan tashin hankalin ka bashi wurin zama daga watan ka bashi zai natsu a zo duk abin da za a yi shine abin nufi sai ce fahazu sharafad dunya wal akhirah waɗannan mutane da suka bi dokokin Allah suka yi da'a ga wannan umarni sai suka ribata suka ci nasara shine hazu suka sami sharafad dunya wal akhirah daukaka ta nan duniya da kuma lahira wa amma aktharuhum amma mafi yawan su fadhulmuhu fadhalamu anfusahum sai suka zalunci kawunan su wa taraku amra Allah suka watsi da umarnin Allah subhanahu wataala basu da'a ga shi gare shi ba basu da'a ga wannan annabin da kuma sarkin da aka samu su ba fali hadha qala dan haka ne Allah madauki ce wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne ga azzalimai ya san ina mafutar su ina mashigar su kuma duk abin da suke tsarawa Allah ya sani ina fatan a dunkule yanzu kun fahimci inda aka dosa da wannan kisa da jin wannan shimfidar tarihi da kuma inda ake ciki za mu zo nan gaba mu ji yadda aka yi yakin har da abin da ya kawo annabi Dawud a ciki kuma dama kun ji an faɗi a yadda tarihin nasu yake in ka bi ba sabani sosai da yadda yake a Qur'ani ta wannan gefen kasancewar zamanin da aka yi wannan abu zamanin waye zamanin annabi Dawud zamanin annabi Dawud agunsu kuma dama shine fatarar waɗannan sarakunan da ba su da sarakunan sai suka ce a sa sarki dan su riga kaza shine aka sa musu kuma aka yi wannan abin da aka yi na yaki zamu zo duk zamu ji shi insha Allah nan gaba to shine sai yake cewa wa qala lahum nabiyuhum ta karanta wannan aiko yawa wa qala lahum nabiyuhum sai annabin nasu yace mujiban li talabatihim haka ne ko dan amsa ma abin da suka nema ko waɗanda suka zo suna nema din cewa ayi kaza a bamu sarki a dora mana mai sarauta dan mu masa da'a a yaki sai sai da su inna allaha qad ba'atha lakum taluta malikan Allah ya dora taluta a matsayin sarki akan ku sarki ne talut yawa gashi nan shine zai zama sarki akan ku fa kana hadha ta'yinan min allahi sai zama wannan sanarwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa an nada nadi ne an nada talut a matsayin sarki alwajibu alaihim fihi alqabul walinqiyad wanda wajibi akan su shine su jawo su kuma karbi wannan sarauta su masa da'a wa tarku al'itirad kuma su daina yi masa karan tsaye in ya ce su ce ba za su yi ba shine itiradi su daina opposing abin da yace su walakin sai dai abau sun ki illa an ya'taridu basu hakura ba dai dole sai sun gitta abin da suke so su gitta sai masa tawaye yace ayi abu kaza su ce ba za su yi ba wannan kuma in ba kuma ta ba darussan da muka yi a baya shekaru uku da suka gabata ko mun yi maganganu da yawa akan yadda banu isra'ila suke da irin wannan tsaurin rai da kangarewa ga annabawansu annabin su yace ayi kaza su ce ba za su yi ba ga wanda Allah mulki ba mu labari a Qur'ani tsarin su ne sananne sami'na wa asaina maimakon sami'na wa ata'na abinda yafi shahara a gusu shine sami'na wa asaina sun ji sun saba to wannan kissa su haka take kuma a koyaushe kowanne annabi yazo a cikin su babban abin da yake shan wahala da su shine sai ga abin da Allah ya aika shi da shi ku zo ku bi kaga sun bi shi ba za su biwa kullun sai irin wannan a ce su yi nan su ce ba haka suke so ba ku duba har abin da za a ba su na abin da za su ci a cikin tihin nan duk mun karanta a baya abin da za a ba su sai su ba sa san wannan abincin su a kawo musu wani wani lokaci har mun lissafa ni'imomin da yawa da aka yi musu a jere wanda ya nuna mana cewa waɗannan mutane suna da kangarewa kuma har zuwa yau haka suke shi yasa a cikin addinai babu addini mai hila irin addinin yahudu mun san hila mai hila larabci ne dabara in an ce ka yi kaza sai ka tunkwada abin sai ka yi wani abu daban kuma ka ce ka yi da'a ga wannan ɗin alhali ba kai ba yauwa saboda a kaucewa dokar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar dabara kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari lokacin da aka hana su cin kitse na dabbobi na kayan wanda ake cin namansu me suka yi sai su rika narkar da kitsen suna sayarwa suna cin kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ya ba da labari har ya la'ance su saboda wannan hila ce an ce kar su ci amma sai su zagaye su ci kuɗi wannan ya nuna mana kuma kenan ashe abinda aka haramta cewa haramun ne akuluhu to sa'ir wujuhil intifa'i kad takunu taba'an duk da dai akwai istithna'at wannan ababin fiqhu a wajen wannan mas'ala din yau to shine sai yake cewa inna allaha qad ba'atha lakum talut malikan fa kana hadha ta'yina min allah alwajib alayhim fihi alqabul wal inqiyad wa tarku al'itirad lakin abu illa an ya'tarid fa qalu sai da suka ce masa anna yakunu lahu almulku alaina su fa suka zo suka ce a sa musu sarki a zabi kowa a bashi sarauta amma da aka ce taluta ne sai suka ga ba sa son sa bashi da kudi kun ga dama me ba kuma ta ba su waye masu wannan abu su waye mala'u yawwa dama manyan gari matsala suke ne in aka ce ga wani zai abu sai sai ya wane shi kuma dan waye yaushe ya isa yayi kaza akwai wani abu haka suke ko a ce ai bashi da kudi to haka suka yi wannan suma ce ai bashi da kudi ya za ai wanda bashi da kudi ma ya zama yayi mulki shine suka ce anna yakunu lahu almulku alaina ya za ai ya samu mulki akan mu wa nahnu ahqqu bil mulki minhu bayan ku mu muka fi cancantar mulki akan sa mu ne muka fi cancanta yawa ko su ce sun gada ko makamancin wannan a wa lam yu'ta sa'atan min almali shi ko ba a bashi komai ne yalwa dukiya ba bashi da komai ne dukiya su uluki ne bashi da komai matalauci ne ya za a yi a bashi sarauta kun ga wannan sanyawar nadin daga wa yake daga Allah domin annabawa ba sa ƙarya annabi ya ce musu Allah ya ce muku kaga tunda ya ce inna allaha qad ba'atha lakum ba daga annabin ba ne inda daga annabin ne cewa zai to wa kuka gani in suka haɗu a kan da ya ce to kai an saka ko ya ce ni na saka wannan sai a iya cewa eh mun yadda ko bamu yadda ba amma su suka zo gun annabi domin annabi shike magana da Allah kuma dama su suke Allah din ya sa musu to Allah sai ya sa musu yace taluta aka sa suka ce ah ya za a cikin mu aka rasa wanda za a ba sai wani saboda su a ganin su mulki na iya irin su ne kawai in baka cikin mala'u to baka cancanci a baka ba kamar yadda larabawa suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama quraishawa farkon lokaci cewa me yasa ba a saukar da wannan qur'ani ala rajulin min alqaryatayn azim a gan wani mutumi ba sai wannan tare da cewa fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan dangi ne ba wanda ya isa a maka yace bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san asalin sa ba su ne asalin qurayshawa amma duk da haka suka ce ya za a yi tunda har saukar da qur'ani yana da alaka da fasaha ga manyan masu fasaha a nan cikin garin makka ga kuma mai fasaha can shi ma a Taif me yasa ba abai ɗayan su ba sai aka bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dan me dan hasada tare da cewa waɗannan mutane kamar da muka ji su suka nemi a basu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya basu amma suka ce basu yadda ba to shine sai ai kaifa yakunu malikan wa huwa dunana fi sharafi ya zai zama sarki akan mu bayan kuwa kasa yake da mu wajen daraja wan nasabi da kuma asali shi ba amma san daga ina yake ba ba dan dangi bane ko wa nahnu ahqqu bil mulki minhu shi kuwa ai mu in ji su mu muka fi cancantar mu zama mu ne muke da mulki fiye da shi wa ma'a hadha fa huwa faqirun kai tare da ma cewa ba dan dangin bane shi faqiri ne laysa innahu ma yaqumu bil mulku min al amwali ko ma yaqumu bil mulk min al amwali ba shi da dukiyar da zai kai abin nan mulkin shi ne mulkun shi ne zai fita daidai karantawa ma'ana walaysa indahu ma yaqumu bihi al mulk min al mali abinda mulki zai tsayu da shi na dukiya shi ba shi da shi domin mulki baya tafiya ba dukiya yawa sai sai wa ma wa hadha bina'un minhum ala dhannin fasidin wannan kuwa sun yi gini ne akan mummunan zato zato na barna wanda ba daidai ba wa huwa annal mulka cewa shi mulki wa nahwahu min al wilayat da irinsa na abubuwan shugabanci mustalzimun li sharafin nasabi wai mutum ba zai yi ba sai dan dangi ne shi sai an san asalin kaza asalin kaza asalin kaza dinsa shi dangi kuwa wani abu ne sani ne da rashin sani ko ba haka bane babu dan adam inda aka haifo shi ba yazo haka daga sama duk wanda ka ganshi uwa ce ta haife shi kuma ka bi diddigi kai ne baka sani ba daga inda ubansa daga akwai inda shi ma daga nan ya fito shi ma daga nan ya fito shi ma daga nan ya fito dukan mu kuma sai mu koma ga annabi adam ko ba haka bane yau da haka ashe alfahari na cewa wani kaza wani kaza wani kaza duk jahilci ne Allah ya kiyashe mu to shine sai yake cewa wa huwa annal mulka wa nahu min al walati musallim li sharafi an nasabi wa kathrati al mali da kuma yawan dukiya wa lam ya'lamu bas sani ba anna sifati al haqiqa al haqiqiyya cewa sifofi na haqiqa allati tujibu at taqdima wadanda suke wajabta a gabatar da mutum a sashi shine shugaba muqaddamatun alaiha an same su an gabatar da isu akan su ma'ana ko kuma an ce su ake gabatarwa akan wadannan ma'ana sifofi da su ake zaben mutum ya zama mutum in aka ce misali ana neman shugaban a tafi da harkar addini me za a nema malami ko jahili in ana neman harkar mulki sai a nemi wanda iya jagoranci haka ne ko ba haka ba yawa to abin siffofin da ake zaba wanda su ne ake gabatarwa sama da dukiya da waɗannan da maganar nasaba da asali wannan an same su domin Allah madaukaki shine yayi wannan zaben wanda Allah ya zabe shi kuwa yaushe za ku zo ku ce ba mutumin kirki bane kun fahimci zancen to Allah madaukaki kyauta lokaci ya mana ku dole sai mu tsaya Allah sai mu tashi fali hadha qala lahum nabiyuhum inna Allah astafahu alaikum har zuwa karshen abin da zamu zo mu ji mu saurara anan insha Allah lokacin ba zai isa mu ji duka ba da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta da fatan kuma mu samu damar da zamu kara musamman koda wannan kisar kafin kwana biyu muke da shi ko to in ma zai yi da wahala dai a bisa dukkan alamu amma bidai da zai koda sama da Hausan kawai ba tare da bin larabcin ba sai mu fade shi yadda dai tunda zamu tsaya ran litinin insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya karbi ayyukan mu sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك